بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 30 ga watan Rabi'ul Thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 2 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 11 a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq littafin fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wanda muke gabatarwa a wannan majalisi na karatun mako mako na ƴan uwa mata a nan masallacin Raji Quarters dake nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun tsaya kan inda malam yake mana bayani akan wasu hanyoyi da mutum zai bi ko wasu ayyuka da mutum zai yi a ce yana da kyawawan ɗabi'u tsakanin shi da mutane mun ji cewa abu na farko malam ya faɗa mana shine wanda ya hana ka ka bashi wanda ya yanke maka zumunta kai ka sadar masa da zumunta kar ka ce ni ina yin ƴar biyan bashi ne wanda ya mun in masa wanda ya bani in bashi wanda ya hana ni in hana shi malam ya nuna mana cewa wannan ba sada zumunta bane wannan sunan shi biyan bashi to koda mutum yayi haka bai da ladanin sada zumunta a wajen Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace da mu tashi inda malam yake cewa wa min makarimil akhlaqi aidan birrul walidain malam yace na daga cikin makarimul akhlaq na daga cikin kyawawan dabi'u kyawawan halaye dabi'u na karamci na mutanen kirki shine biyayya ma iyaye wadhalika li'izami haqqihima hakan kuma ya faru ne saboda girman haƙƙin da iyaye suke da shi falam yaj'alillahu li ahadin haqqan yali haqqahu wa haqqa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama illa alwalidain babu wani mutum da Allah ya sanya masa wani haƙƙi wanda haƙƙin nan yana biyo bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai haƙƙin iyaye in ana lissafin haƙƙi suwaye masu haƙƙi mai girma akan ka to daga Allah manzansa a cikin sauran halittu waɗanda suke bin bayan su sune iyaye faqala sai Allah ta'ala yace wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an Allah ta'ala yace ku yi ma Allah biyayya ku bauta ma Allah shi kadai wa'budullaha ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kar ku hada Allah da kowa wajen bauta sai ya ce wabil walidaini ihsana, ku yi ma iyayenku biyayya. Bayan Allah ya ce ku bauta masa shi kadai, kar ku haɗa shi da kowa wajen bauta, sai ya ce abu na gaba kuma shi ne ku yi ma iyaye biyayya. Mahaifa guda biyu a yi musu biyayya. Wa haqqur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi dhamnil amri bi ibadatillah. Malam yace haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin umarni da Allah yayi cewa a bauta ma Allah. Li'annahu la tatahaqqaqu al-ibadatu hatta yaquma al-haqqu hatta yaquma al-'abdu bi haqqir rasul sallallahu alaihi wa sallama. Domin ibada ba ta cika ibada har sai bawa ya tsayu akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, bi mahabbatihi wa tiba'i sabilihi, ta hanyar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma bin hanyarsa, bin sunnansa. Wa li hadha kana dakhilan fi qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Dan haka haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin fadin Allah da yace ku bauta ma Allah, kar ku hada shi da kowa wajen bauta. Wa kaifa ya'budullah ko wa kaifa yu'badullah illa min tariqir rasul sallallahu alaihi wasallama, ta yaya za a bauta ma Allah in ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Wa idha ubida Allah ala muqtada shari'atir rasul sallallahu alaihi wasallama faqad uddiya haqquhu, idan aka bauta ma Allah a bisa yadda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar, to hakika an sauke haƙin Allah. Kun ga kenan anan za mu fahimci cewa shi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'umma shine su kaunace shi, su kuma bauta ma Allah bisa karantarwarsa, bisa sunnansa, ba wai shi a bauta masa ba. Annabi bai da haƙƙin a bauta masa. Haƙƙin a bauta, haƙƙin bauta haƙƙi ne na Allah, shi kadai wahdahu la sharika la. Daga duk abin da aka ce wannan sunan shi ibada, to ana yin shi ne ma Allah shi kadai, ba a yin shi ma wani wanda ba Allah ba. Dan shi kanshi Allah in ya tashi magana, duk inda zai ce ne min dunillah, ghayra Allah, koma bayan Allah, koma bayan Allah. To in ka ji Allah ya ce min dunillahi, koma bayan Allah, to kowa ya shiga ciki, ba wanda aka cire a ciki. Sawa'un manzo ne shi, annabi ne shi, mala'ika ne shi, waliyi ne shi, shehi ne shi, salihi ne shi, in dai min dunillahi ne shi, ba Allah bane shi, to bai cancanta a bauta masa ba. Bai cancanci bauta ba. Wanda ya cancanci bauta kadai shine annabi Muhammad, shine Allah subhanahu wa ta'ala, shine kadai ya cancanci bauta. Shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana bauta ma Allah ne bisa karantarwansa, ana bauta ma Allah ne bisa koyarwansa. Saboda haka in kaji an ce ku bauta ma Allah, kar ku hada shi da kowa wajen bauta, to haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin wannan umarnin. Saboda ba a bautan Allah sai ta hanyar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan shine ita ce ka'ida. To haƙƙin Allah shine a gaba, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana bi mishi baya. Daga haƙƙin Allah sai haƙƙin manzon Allah, haƙƙin Allah a bauta masa, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi mishi biyayya, a yi aiki da wa'azinsa. Allah ya ce qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Allah ya ce ma annabi ka ce da su iyaka ni mai wa'azi ne, haƙƙi na in muku wa'azi, ku ji wa'azin da na muku, ku yi aiki da shi. Amma in an tashi bauta, wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar, Allah shine kadai abin bauta, ubangiji makadaici shine kadai cancanta a bauta masa, shine kadai wanda ya cancanta a bauta mai. Muna faɗaɗa bayani ne akan abin da ya shafi tauhidi, saboda yadda al'umma suka koma ruwa akan abin da ya shafi shirka. Abin da yake shirka ne al'umma ta koma tana masa kallon ba wani abu ba. Yanzu a ce an wayi gari a cikin al'ummar musulmi, wai wasu suna zuwa kabarin shehi wanda ya jima da mutuwa ba, wasu suna roƙonsa wai cewa wai shehi mai yayi tsada a ƙasa da Allah ka sassauto mana da farashi. kuma har a samu wani daƙiƙi da sunan mai wa'azi da sunan malami wai yana karantarwa wai yana sukar waɗanda suke sukan wannan shirka shi wai da sunan mai karantarwa ina muku rantsuwa da Allah aje a roƙi Tinubu shugaban ƙasa ba a roƙi Tinubu ya sauko da farashin mai ya dawo da subsidy da tallafin mai ya fi garanti sama da aje a roƙi shi da yake kwanci a kabari dan Tinubu yana da tallafin mai yana yiwa ko ba zai yi ba zai iya yiwa abu ne mai yiwa ba shi ya ce ba dama to ya dawo da shi abu ne mai yiwa amma shehi ba aba jama'a yana cin yana kwanci a kabari in yana da ikon sauye yadda kasa take ya kai ya mutu ya kai ya mutu amwatun ghairu ahya Allah ya ce waɗanda kuke kira matattu ne ba rayayyu ba suna can suna kwanci kuma wa ma yash'aluna ayyana wa ba'thu sun zura ido ba su ma san yaushe za a tashe su ba bai san sai yaushe zai fito ba yana dai kwanci yana dai kwanci shi yasa kun ga wannan tafiyan da ake yi wai da sunan ɗariƙar Tijjaniya da wane ne wallahi ta cuci mutane wannan tafiyar ta ɗariƙar Tijjaniya wallahi ta cuci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka duba ka ga irin waɗannan shirkokin hakan kuma wani banza zai fito wai yana sukan mutane wai shi saboda yana so ya kare tafiyarsa saboda mahaukaci ne shi saboda hauka a ce wasu suna kiran wani har suna bidiyo suna roƙon wani a cikin kabari malamai su fito suna maida musu martani suna wa'azi ma al'umma shi kuma wai ya fito wai da sunan shi ma wai masoyin annabi ne wai mai kira zuwa ga hanyar annabi ne wai yana sukar malaman da suke kira zuwa ga wannan saboda daƙiƙanci wai har yana faɗin cewa wai ka duba daktawa ne wai saboda jahilci wai so yake yi wai a ce wai a bar kowa a kama Allah kaɗai wannan bai dace maganar da yake faɗi wai so yake wai ya ce wai a bar kowa a dawo a kama Allah kaɗai mamaki yake yi ya za a yi wai mutum ya ce a bar kowa a kama Allah yanzu wannan maganar ba ta yi daidai da maganar da kafiran Makka suka faɗa wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi a ja'ala al-alihata ilahan wahida suka ce wai yanzu Muhammadu so yake duka allolin nan gaba daya a bar bauta musu gaba daya a dawo a bauta mu Allah daya suka ce kai inna hadha la shay'un ujab suka ce lallai wannan akwai abun mamaki to irin abun da shi ma yake kenan hanyar sa da kafiran Makka wai yana mamakin an ce a dawo a riki Allah kare yana mamaki to irin wayannan ne fa wai sai an fito an maida martani sai wani ya fito ya ce wai kuna kafirta musulmai kuna kafirta musulmai yanzu wannan musulmi ne mutumin da yake da i'tiqadin wahdatul wujudi wahdatul wujudi duk wanda yake da aqidan wahdatul wujudi cewa komai Allah ne wallahi kafiri ne yanzu jama'a idan mu musulmai mun kalli kiristoci masu cewa Allah uku ne mun ce musu kafirai sai kuma ka ce a cikinmu akwai mai aqidar komai Allah ne kuma namu ne shi musulmi ne shi ina hankali zai dauki wannan yanzu in muka je muka yi ma Kirista wa'azi sai muka ce ka musulunta sai ya ce ya ji ya musulunta ya bar aqidar Allah uku ne ya koma aqidar komai Allah ne yanzu wannan an ci gaba ko an ci baya idan a ce akwai shirka ko kafulci mai sassauci mai Allah uku bai fi sassauci akan mai komai Allah ba kuma zuwa wayi gari a ce wayannan wai su ne musulmai su ne wai su ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ka ce abauta mu Allah shi kadai kar a hada Allah da kowa ko da manzo ne ko da annabi ne ko wane ne shi in dai a harkin bauta ne sunan shi min dunillahi kuma bayan Allah ne kar a hada shi da Allah kar a hada Allah da kowa wajen bauta wai sai hankali ya tashi wai sai a ce wai baka son manzon Allah wai duk wanda ya raba Allah da manzon sa ya zama maki manzon Allah kenan dama Allah da manzon sa abu ɗaya ne haba jama'a Allah da manzon sa abu ɗaya ne Allah fa mahalicci ne annabi kuma bawa ne cikin bayin Allah mai daraja mai kima mai matsayi a wajen Allah sama da kowa cikin bayin Allah amma dai har yanzu dai sunan shi me sunan shi bawan Allah Allah kuma shine mahalicci to ya za a yi da bawa da mahalicci su zama daya ya za a yi haka ya za a yi haka amma dai Allah dama ya faɗa yace wa idza zikrallahu wahdahu idan aka ambaci Allah shi kadai idan aka ce ku tsaya a wajen Allah shi kadai Allah ta'ala yace ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatar wadanda ba su yi imani da lahira ba sai hankalin su ya tashi tsigar jikin su ya tashi wa idza zikral ladina min dunihi in aka ambaci wasu wadanda ba Allah ba kuma shehunnai da waliyai da mala'iku da manzanni aka gwama su da Allah wajen bauta idza hum yastabshirun to su wannan sai ga suna albishir su abin da suke so kenan su abin da suke so kenan a nan wajen a karatun maza mun karanta a cikin littafin kashfu shubuhat malam muhammad ibn abdul wahhab yayi bayani yace kafiran da suke raye da mu a wannan zamanin da sunan musulmai kafulcin su yafi muni akan kafiran makka wanda qur'ani ya sauka akan su saboda me yace saboda su waɗancan in sun tashi bauta ma wani koma bayan Allah to suna zaben zababbu ne cikin bayin Allah sai su hada su da Allah manzanni annabi Isa Uzairu mala'ika Jibrilu nana Maryama ko kuma su zaba cikin halittun Allah wanda ba sa saban Allah irin duwatsu bishiyoyi da sauransu amma duk da haka Allah ya ce kafirai ne yace amma kafiran mu na yanzu manya-manyan jagororin sun shehunan su fasikai ne makaryata kuma ake hada su da Allah kuma suna jingina kansu zuwa ga musulunci kuma suna karanta waɗancan ayoyin da suka sauka akan waɗancan kafiran amma suna karkatar da ma'ananta a yanda ba nan take ba saboda haka waɗannan mutane da kuke gani dole ne a tashi tsaye kwarai da gaske wajen yin wa'azi da faɗakarwa dole a tashi tsaye wajen yin wa'azi da faɗakarwa har na ga wani mahaukaci wai ya fito yana cewa wai ƴan izala wahabiyawa wai dole mu dinga muku raddi kun taba ganin muna yi ba ƴan shi'a raddi sai wai saboda su ba su taba ku yace dama ya lasi su taba ku ya lasi su taba ku ka taba ganin maballaci ya yaki maballaci Allah ya ce wai me bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu Allah ya ce gaskiya muke dauka mu rigi ƙarya da ita Allah bai ce bal naqdhifu bil batil ala al batil ba Allah bai ce muna jifan ƙarya da ƙarya ba to ya zai dan shiya ya yaki dan tijaniya ya zai yi maka raddi taina dan juma da dan jummai taina duk tafiyar da yake illa iyaka su shi'a suna fitowa ne karar su bayyana kafulcin su su kuma wayannan suna boyewa su wayannan suna boyewa sai dai kawai wayanda suke ƴan ƙasa na ƙasa mafiya yawan su ba kafirai bane saboda ba san me a ciki ba mafiya yawan su abinda aka dudo shi da su kaunar manzon Allah maulidi iya abinda suka sani kenan amma ba san komai a ciki ba amma manyan cikin su wanda suka san abubuwa a ciki su ne asalin kafirai. Kiran shi a zai fito ya bayyana kafulcin sa kararre ya zagi Sayyidina Abubakar da Umar da tsitsine musu albarka. Kisa ni a fahimtata da kuma wasiyata ko fadi nayi na mutu dan shi'a yazo kan gawata dan ya musalla wallahi ban yafe masa ba. Wallahi dan kara mun da tizai ko addu'an dan shi'a bana so bana bukatan addu'an sai rike kayan sa zallan ƴan uwana ahlus sunna wallahi ina da yakinin cewa addu'an su ta kai Allah ya min gafara amma bani bukatar addu'an din shi a ko kadan, domin inda nake fatar Allah ya sauke ni aljanna, waɗanda yake fatan Allah ya hada ni tare da su shi dan shi'a ya baya san su, baya san su shi addu'an san an je lahira duk inda aka sauke Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar da Usman kar aka yi shi can. To kaga in ba kai ka inda Aisha da Umar da Usman suke ba, ina za ka kai ka? Ina za ka kai ka? Allah ya kiyaye. Saboda haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi alƙawarin zai bayyana wa kowa gaskiya, kuma gaskiya ta riga ta bayyana. Sai dai kawai abin da ya rage shine mai son zuciya ya ci gaba da son zuciyarsa. Amma gaskiya ta riga ta bayyana, kowa kuma ya gane inda gaskiya ta dosa. Kowa ya gane inda gaskiya ta dosa. Ba wanda bai fahimci inda gaskiya ta dosa ba. Yanzu ku kalli wannan batalar da aka yi bana da sunan Maulidi. Ku kalli iskancin da aka yi a cikin gari. A bainal jama'a ana ɗauka da wayoyi ana yaɗawa, mata suna fitowa tsindir, in na ce tsindir ina nufin kasiyatun ariyat, sun sa matsatsun kaya a jikinsu, suturan jikinsu duk a bayyane, suna rawa, suna rangaji, suna jujjuya jiki, suna rungume niya tsakaninsu da maza, duk a gaban jama'a, wai duk wannan da sunan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma har a samu wani matsiyaci mara albarka wai ya fito yana kare wannan abu, ya fito yana kare wannan tsiyar da sunan cewa wai me yasa ba ku dauko inda ba a yi wannan tsiyar ba, to nan da aka yi tsiyar kuma sunanta ne, ita sunanta ne. Wannan iskancin kuma shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma duk ana so mu ja baki mu shiru, wallahi gwanda mu mutu. Da dai mu dinga ganin wannan shirme yana yawo, mu koma muna wa'azi akan wai falalan istighfari da waye da waye, wallahi gwanda mu mutu. Kwandan mutu ya fi mana sauki. Wannan wata kalan tsiya ce a jingina ma annabi, irin wannan iskancin, irin wannan iskancin a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har kana da bakin kuma ka fito wai wanda suke sukan wannan ba wai kiyar annabi ce ta sa suke sukan wannan abu. Yanzu ka kalli wannan ɗan iskan matan a jingina maka su a ce waɗannan masoyan ubanka ne, ya zaka ji kalmar ta yi nauyi ko? Amma dole sai da haka a ce waɗannan su ne masoyan uban da ya haife ka, ya da ka ji a jingina waɗannan ɗan iskan zuwa ga ubanka, ya za ka ji? Balle a jingina su waɗannan zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a fito da mata su yi ta iskanci a cikin gari, waƙoƙin batsa ya cika gari, duk kuma wai duk da sunan son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana so wai duk mun nanne da kafa, duk mu ja baki mu shiru mu ce wayannan duka yan uwan musulmai ne, wallahi ƙarya ne, ƙarya ne wallahi. To a samu wani ɗan iska ya je waƙan drama, wai a zo a juya ta. Shi yasa na ga wani shashasha da ya fito wai yana batun kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya dauko maudu'in da ya kasa kai wa ƙarshe, wai sai ya koma wai yana neman gudumawa a wajen rarara da adogon ja, wai zo su yi waka su kare annabi. Yanzu kalli mutum irin adogon ja, wanda duk ƙasa kowa ya shaida wannan mutumin fasiki ne, dan Daudu. To yanzu dan Daudu shine zai taka kare manzon Allah, kenan Qur'ani da hadisi ba su sai su kare annabi ba, sai dan Daudu ya taya ka? Dan Daudu shine zai zo yayi waka? Mutumin da dai zo yayi waka gaban jama'a, mata suna rungumen juna, ana wane ne ana wane ne, kuma shine zaka kawo shi wai zo yayi waka wai kare annabi? Shine zaka kira shi wai zo yayi kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Haba malam, ai Qur'ani da hadisi kadai sun sa sunna mana waye annabi Muhammad? Qur'ani da hadisi kadai sun isa. Kuma duk wayannan bayanan fa wai ba a so mu yi su. Ba a so mu yi wannan bayanan, duk shiru ake so mu yi. Mu zuba ido duk abin da aka jingina mu annabin mu yi haƙuri mu karɓa a haka. Haba, 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 haba. Ai ba zai taɓa yiwuwa ba.
kisa addinin ake tafiya babu karatu a cikin sa ba karatu sami'ina wa dana ne kawai duk abin da aka ce maka koyi rufe ido zaka yi kabi shi yasa mu muka ce mu dillita tafan mu na ahli sunna ka dauki kitabut tauhid aqidatul wasitiyya usulul thalatha bahawiyya fatwa al-hamawiyya da sauransu mafiya yawan da tafan mu na aqida muna karantar da su a masallati ana karantar da su wa matan aure ana karantar da su ma yara a islamiya duk su kitabut tauhid su usulul thalatha mar rabbuka wa duk yaran mu na islamiya mafiya yawan sun haddace su amma sai muka ce a nuna mana majalisi daya da ake karantar da jawahirul ma'ani mu ganshi a gwada mana majalisi daya da ake karantar da yaqutatul fadida mu ganshi a nuna mana majalisi daya da ake karantar da jawahirul rasail mu ganshi har yau babu saboda abubuwan da suke ciki ba za su karantu ba wallahi ba za su karantu ba ba za su karantu ba sai dai ayi ta rufa-rufa kuma matsalan shine ba su isa su ture littattafan daga jikinsu ba dole su karba cewa nasu ne amma abubuwan da suke ciki wallahi ba isa karanta su ba in an isa kuma yadda muke bude littattafan mu sanya su a social media to a bude su suma a karanta su mutum ba shiga falo zaka yi kai ta hayaniya da hauka a social media ba a fito a karanta su mu gani ba zai yi ba ba zai yi ba in ka karanta ma fada suke da kai fada suke da kai saboda wayanda suka fito suka bayyana hakikanin yadda tafiyar take su ne ake rigima da su irin su dan anti irin su wani yana ce mai Alhaji Anisi eh shi ya ce wai subhanallah in yaje shiga aljanna kafin ya shiga sai ya tsaya a bakin kofar tukunna ya tambaya shehu ya shigo idan shehu bai shigo ba to shi ya san dai alahira gida biyu ne in baka aljanna kana ɗaya gidan wanda ya tafi wuta da ya zauna aljanna babu shehu a ciki to wannan aqidar fa da aka dauko ne wanda tatsuniyan baya da aka yi ta bayarwa akan shehu da ya zo da babban riga mai aljihu 70,000 kowane mutum ne yana daukan mutum 70,000 wai yayi sawu 70,000 daga falfajiyar kiyama zuwa aljanna duk Allah bai ganshi ba mala'ikun da suke gadi aljanna duk ba su ganshi ba duk ya shigar da su idan aljanna ha ba wannan kai kace Najeriya ai Najeriya ma dai ba za ka ce ba ganka ba sai dai ka ba da cin hanci to mala'ikun su ma cin hanci ka ba su yanzu ba shehi ya kare ta manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam din in dai shehi ya tashi da babban riga to yanzu annabi ya yi ƙarya kenan din annabi cewa kowa zai tashi tsindir tsirara wanda za a fara sa mutufafi shine annabi Ibrahima to in dai har shehi ya tashi da babban riga to wannan hadisin ya zama ƙarya kenan in dai shehi zai tashi da babban riga to wannan hadisin ya zama ƙarya kenan balle wala ana filin kiyama ka ga su annabi Adam kowa na ta kai kowa ya ta kansa ta kaina nake su annabi Musa da Nuhu su annabi Ibrahima su annabi Isa duka kowa yana cewa nafsi nafsi ni ta kaina nake yi wai wani yazo bayi cikin sahabbai bayi cikin tabi'ai ba haife shi ba ma sai bayan hijira da shekara 150 kafin aka haife shi sai yazo ya ce wai shi zai tsaya maka wai ka shiga aljanna har muna ganin mai wannan attalili a taga zuti wai yana karanta karaman wani shehi wai ya ce wai man arafa ismi da khalal janna shi in dai ka san sunan shi ma kai dan aljanna ne in ka san sunan shi to kai dan aljanna ne bi ma'ana sanin sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai baka aljanna ba amma yanzu din ka san sunan shehi to kai dan aljanna ne man arafa ismi da khalal janna malam wannan abubuwan ba ku daɗin jinsu ba daɗi amma dole a faɗakar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu da kafafen sadarwa ta yadda sako zai isa zuwa ga inda ba mu taɓa tsammani ba yanzu wannan maganar da muka yi gashi nan dai kokari muke mu kore shirka da bid'a daga addinin Allah amma sai an samu wani banza da yanzu zai zauna da sunan yana mai damu da multan dan ya kare tafiyarsa dan ya kare abincinsa ya kare miyansa
to wannan kuma shi ne kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Annabi da kansa bai wasa da duk abin da zai sa a yi shirka da shi, a hada shi da Allah. Annabi bai wasa da shi. Wani yazo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya sayyidana wa ibn sayyidina. Kalman as-sayyid tana iya nufin ma'anar Ubangiji, tana kuma iya nufin ma'anar shugaba, ya shugaba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi Allahu huwa sayyid, Allah shine Ubangiji. Annabi bai madubi cewa kalmar tana iya daukan ma'anan wato ainihin shugaba ba, ya taka masa burki. Duk da matsayin manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam, ka duba girman Annabi ka gani, ka dauki alqur'ani tun daga bangon dama alhamdulillahi rabbil alamin, tun daga bismillahir rahmanir rahim, kai ta tafiya kai ta tafiya, ba za ka ga ya ayyuhal ladina amanu ba sai ka zo ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina. Wannan ya ayyuhal ladina amanu na farko da za ka gani a cikin alqur'ani an saukar da ita ne don a kare darajar manzon Allah. Kiran da Allah ya fara yi na musamman ga masu imani don ya nuna musu Annabi ba na wasa ba. Sahabbai sun kasance in Annabi na musu karatu, in an dan wuce inda ba su fahimta ba sukan ce ra'ina. Abinda suke nufi shine dansa sauta manabi a hankali. Su kuma kafiran Makka sai suna amfani da wannan kalma ta ra'ina, shi kuma yana daukan ma'anan ya kaskantaccen cikin mu, wawan cikin mu. Kalma ɗaya ce mai ma'ana biyu, amma sai Allah ya ce masa sahabbai, duk da ku alkhairi kuke nufi amma kar ku sake fada. Wa qulu unzurna wasma'u, imma kuna so ku ce a dan bi a hankali to ku ce unzurna, ku ce dansa sauta mana, kan ku ce ra'ina. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba na wasa bane, sam Annabi ba na wasa bane. Allah muna roƙonka ka tashe mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, annabinka ya ce duk wanda yake son wani ran alkiyama zai tashi tare da shi. Allah muna son Annabi, Allah ka tashe mu tare da shi, Allah ka tashe mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa muna da rabo cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To saboda haka haƙƙi na farko da yake kan mutum shine haƙƙin kadaita Allah da bauta, sannan kuma sai haƙƙin biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Biyayya wa manzon Allah, san manzon Allah kuma shine bin sunnoninsa, shine bin sunnoninsa. Abinda yace kai kai, inda yace ka bari ka bari. Wannan kuma kullun shine bambancin ahlus sunna da dan bid'a. In ka dauki misali a cikin garin Bauchi, ka dauko daga nan inkin zuwa wuntin dada, ka tattaro duk anguwannin da suke tsakiya ka hada su waje daya. Duk in kaji an zauna an ce haddathana 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 har zuwa ga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, to masallacin ahlus sunna nan ne zaka ji an ce annabi ya ce. Amma dan bid'a in an tashi sai ya ce malami na ya ce, malami na ya ce, shehi yayi mafarki, to isnadin ya kare daga danke, shehi yayi mafarki. To wai a haka, wai ni da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a komai nawa, da wannan da yake ce shehi yayi mafarki, wai sai aka ce wai ni ne makiyin annabi, shi mai ce shehi yayi mafarki, wai shine masoyin annabi, wai shine masoyin annabi. Yanzu a wannan an auna gaskiya a ciki. Ni ba cewa ne in dai annabi bai yi ba bana so, shi kuma wannan ya ce ko annabi bai yi ba, eh naji annabi bai yi ba, amma dai shehi ya ce ayi, ko kuma shehi ya mafarki, to shikenan na karba. Kuma a hakan wai ni da nace in annabi ya yi zan yi, in annabi bai yi ba bana so, wai wanda ya ce wai shehi ya yi mafarki ko da annabi bai yi ba su za su yi, wai wannan shi ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna ganin fa wal iyazu billah wani dan banza ya fito wai yana cewa wai ko annabi ne ya hana su maulidi na su, ko da annabi ya ce kar su za su. Yanzu ɗauki wannan kalmar, ko da annabi ya ce kar su za su, wai wannan bai zama kaskanci da wulakanta annabi ba, wai sai an ce ko annabi ma ba a neman taimakonsa, wai anan ne wai kalmar ko ta zama kaskanci da wulakanta annabi. Amma nan ko annabi ya hana mu, ko annabi ya hana su za su yi, wai wannan shi ba wulakanta annabi bane, shi wannan bai wulakanta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shi wannan bai wulakanta annabi ba. To
matsalar mutanen ga san akwai karnuka a cikin su in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas ai akwai karnuka wanda shi in ka taba shi ma zai maka haushi in baka taba shi ba ma zai haushi Allah ya kiyaye da haka sai malin ya ce summa yali zalika haqqul walidai sannan haƙin da yake bin bayan wannan shine haƙin iyaye fal walidani ta'iba 'ala al walad iyaye guda biyu sun sha wahala daga jiya akan ci gaban dan su wala siyamal um musamman ma mahaifiya qala ta'ala Allah yana cewa wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana Allah ta'ala yana cewa mun yi wasiya ma dan adam game da iyayensa ya kyautata musu bayan Allah ya ce a kyautata wa mahaifa duka biyu sai ya ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyarsa ta dau cikin sa cikin wahala ta haife shi cikin wahala daukan cikin a wahala haihuwar ma a wahala wata yanzu idan tana da ciki to na farko ta dinga laulayi ke na biyu duk wani abun jin dadi da normal mutum zai ji dadi da shi ta ba ta jin dadi da shi abinda mutum baya so shi take so wata in tana da ciki abinda za ta yi ta nema tana ci shi ne faran kasa wata in kana so ta ji dadi to a kai ta masai ta zauna a bayan gida ta shaki warin bayan gida saboda ciki wata duk kuma bayan ta gama wannan wahalar dan ma ba zai fito ba sai an farka ta tukunna sai an farka ta tukunna kafin dan zai fito yanzu kuma duk sai bayan ta gama wannan wahalar gaba daya sai kuma dan nan yazo ya saka hawaye dan nan yazo ya saka hawaye bayan hawayen da take zubarwa a lokacin cikin sa da haihuwarsa tana gama haihuwarsa abunda ke zuciyarta shine ta dawo hayyacinta a bata danta ta rungume ta mar addu'a in ta so ta huce wahalanta in ta danna madigan kansa kanka kirga uku ya mutu kanka kirga uku ya mutu haka za a zo kuma bayan an gama ta fara rainu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ta kama rainu to makarimul akhlaq mataki na farko bayan mu'amala tsakaninka da Allah wajen mu'amala tsakaninka da sauran halittu to na farko sune iyaye duk irin kyakkyawan mu'amalan da mutum yake da shi in aka wayi gari iyayensa suka saide shi cewa mummunan dabi'a ne gare shi to ba zai kai labari ba ba zai kai labari ba shi yasa mutane da yawa yanzu suke shiga cikin bala'i na rayuwa saboda sun iya zaman lafiya da kowa amma ban da iyaye yana da kyakkyawan dabi'a da kowa amma in kana so ka ji an soki dabi'unsa to tambayi mahaifiyarsa in kana so ka ji an soki dabi'unsa to tambayi mahaifinsa amma wajen mu'amala da abokai da ƴan uwa kowa zai sai dai shi wani akwai taimako wani akwai yin kaza wani akwai kaza amma ban da iyaye ban da iyaye wa fi ayatin ukhra a wata aya Allah yake cewa wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin Allah ta'ala yake cewa mun yi wasiya ma dan adam ya kula da iyayensa ya kyautata musu mahaifiyarsa ta dau cikin sa rauni akan rauni fal um tat'abu fil hamli mahaifiya tana gajiya wajen daukan ciki wa indal wad'i haka nan lokacin haihuwa wa ba'da al-wad'i haka nan kuma bayan haihuwa amma duk da haka wa tarhamu sabiyaha ashadda min rahmatil walidi lahu duk da haka tana tausayin danta sama da yadda uba ke tausayin dansa duk da tafi uban shan wahala wajen haihuwarsa amma kuma tafi tausayin sa sama da yadda uban nasa yake tausayin sa wali hada saboda haka malam yace kanat ahqqan nasi bi husni suhbati wal birri hatta min al ab ta haka ne mahaifiya ta zama cewa tafi kowa cancantar a kyautata mata hatta mahaifi tafi cancantar a kyautata mata qala rajulun ya rasulullah wani mutum yace ya manzon Allah man ahqqun nasi bi husni sahabati a cikin mutane wa yafi kowa cancantar in kyauta masa Kala umbuk, sai ce mahaifiyarka. Kala thumma man, sai ce sewa. Kala umbuk, ya ce sai mahaifiyarka. Kala thumma man, ya ce sewa. Kala umbuk, sai ce mahaifiyarka. Thumma kala firrabi'a, thumma abuka. Sai na hudu, kafin sai ce sai mahaifinka. Sai mahaifinka. Saboda haka uwa tana da haƙƙin a wato a kyautata mata sama da yadda kowa yake da wannan haƙƙi. Mutane da yawa suna shiga cikin jarabawar rayuwa saboda tozarta iyaye. Tozarta iyaye. Musamman 'yan uwanmu 'yan mata wanda sun fi kowa kusanci da uwa. Amma mafi yawa sun fi sanya ta zubar da hawaye. Mafi yawa sai a wasu wajaje. Da kuma wani rashin lissafi irin nasu. Inda za ta ga cewa ga wata kishiya nan tana rigima da mahaifiyarta, za ta fito tana rigima da ita. Bayan sun gama kuma ita kuma ta je ta sa mahaifiyar kuka a ɗaki. Ita yanzu wai a waje ta tare mata faɗa, amma a cikin ɗaki ta sa ta kuka. To wannan bokiti mai yoyo kenan. Bokiti mai yoyo kenan. Galibi kuma abin da yasa nace mafi yawa saboda 'yan mata shine galibi waɗanda suke jawo 'yan mata su bujire ma iyayensu mafi yawa su ne samari. Samari. Ita mahaifiyar da mahaifinta sun haife ta, sun daine ta tun ba ta da komai, tun ba ta san wace ce ita ba, suka kula da rayuwarta har ta taso ta girma, ta zama cikakkiyar budurwa shekara 17-18, sannan sai saurayin nan ya ganta, sai kuma ta ji cewa akan wannan saurayin tana iya rabuwa da kowa har mahaifiyarta. Har mahaifinta. To, in dai samarin zamani ne kuma, Hajiya za su koya miki hankali. Ba dai soyayya ba ce, so makaho ne ba? Akwai lokacin da idonsa yake buɗewa, in jiki ya yi yakuwa, idonsa yana buɗewa. Duk ki gama, duk ki je ki aure shi, wallahi sai miki dukan tsiyaye ko roke da ciki wata 8 da kwana 25. Zora kwana 5 ki haife shi zai ka ɗauki. Kaga ai ƙarshen siya ke nayi. Idan an koro ki kuma ina zaki tafi? Gidan iyayen na ta koma. Ita kuma uwan dole haka za ta rungume ta. Haka za ta karɓe ta. Haka za ta karɓe ta. To, ƙa'ida ita ce, na'am, ƙa'ida ita ce. Ba a yi ma 'ya auren dole, wannan shi ne musulunci. Ba a yi wa mace auren dole, iyayenta kuma su ma suna da kujerar naki, suna da damar in ta kawo su duba su gani ya yi ba wai huce haushi za su yi ba fa. Tunda kin ci karɓar namu, to kima wannan ɗin ba za a aura miki shi ba haka ake yi ba. Ga wanda kike so to mu kuma ga wanda muke hanga miki nan. A lallashe ta, a bi ta a hankali, a hankali, a hankali. A nuna mata alkhairan wannan ɗin da ake son a nuna mata da sauransu. Sannan kuma dole ku kiyaye ba, kar garin ku nuna mata alkhairan wannan ku dinga sukar wancan. Saboda mafiya yawan 'yan matan son mutum ya ɗanta so a ransu. Wallahi ko mahaifiyarta ce ke kika soke shi sai sun yi gulmanki da shi. Naka abinda za ki shi ne a sa wanta ya zauna da ita. Ya yi mata bayani, babanta ya zauna, ke ma mahaifiya ku zauna da ita ku yi mata bayani filla 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 filla. In ta ƙi a ɗan yi barazana kaɗan, tunda ba ki son shi, to shi kenan ina ce ga wanda ke so nan, to ki je ki aure shi. Ki je ki aure shi, kar ki ce wai ki je za ki gani, a je ki aure shi. Saboda je ki za ki gani ka yi mummunan fata ne, amma ki je ki aure shi. Idan ta ƙi, to don Allah ku duba ku ga shi wannan ɗin da take so me ya aibinsa, in ba yi da aibi ku yi haƙuri ku musu fatan alheri. Shikenan. amma in aka duba ga cewa bai da addini bai kula da sallan jami'i bai da mutunta mutane ya ce to ki hakuri ba za mu iya daura miki aure da wannan ba me yi ba ni ubanki ne in daura miki aure da shi in mutu in bar ku tare da shi wanda bai sallan jami'i kuma na barki a hannunsa ya za ka kasance kenan saboda haka ki hakuri amma mun baki dama ki kawo wani ko kuma mu duba miki in kin amince mu duba miki amma mace kan ai dama ya kamata a ce tana da wato mika wuya ne akan zabin da iyayen da za su yi mata shi yasa aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama yaya za a gane budurwa tana son mutum in an ce wane wane yace shine an taskuta in ta yi shiru to tana son shi kenan in ba ta son shi za ta gada kai a'a amma in ta yi shiru tana son shi a zamanin Larabawa a da in an kira sunan shi jira ake ta zubda hawaye tukunna sai a taba hawaye aje in an ji hawaye na dimi to ba ta son shi in an ji hawaye mai sanyi to wannan sanyin soyayya ne to nan tana son shi kenan amma yanzu kun ga su yan matan ma tun kafin iyayen ku nema musu su za su fara kawo muku ga wanda suke so in ba shi ba kuma sai rijiya sai a bude mata rijiyar mu gani saboda haka mallam yace mahaifiya ta sha wahala na gajiya wajen haihuwa wal abu aidan haka nan mahaifi shi ma yat'abu ala auladihi yana gajiya akan nema ma iyaye ma ƴaƴansa abinda za su ci abinda za su sa wayadjaru bi dajrihi idan har suka shiga kunci da damuwa shi ma zai shiga kunci da damuwa wayafrahu li farahihim in yayi farin ciki suka yi farin ciki shi ma yayi farin ciki ويسعي بكل الاسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم هكذا كما duk yanda zai yi ya samu musu kwanciyar hankali da farin ciki da nutsuwa a rayuwarsu zai bi yadribul qayafi yadribul fayafi wal kuffar min ajli tahsil al aish lahu wa li auladihi yakan wato ainifin yi tafiya na wato kilometers masu yawa ya sha wahala ya ketare hazo ya ketare tituna saboda ya samu ma iyayen ma ƴaƴansa abin da za su ci da su da iyayensu fa kullun min al ummi wal abi duka da mahaifi da mahaifiya lahu haqqun suna da haƙƙi mahma amalta min al amali falan taqdi haqqahuma duk irin aikin da kai a duniya ba za ka taba biyan su haƙƙin da suka yi maka ba za ka taba biyan su ba ولهذا قال الله عز وجل سمود هكني ما الله مدوكين سركي يجي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كوي كتي الله كمس رحمة كما ند سكا دينين تو انا كرمي اما كبياسو بذاك اياما وان يازو ياسا ما عبد الله ابن عمر علو كتن ايكين حج يجي كاغو ان ما يفيا تاودا غنتا ابايانا تندك غرمو كزادا 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 او قوتا ابايانا اكفا kamar a ce mutun ya goyo mahaifiyarsa tun daga Gombe har zuwa Bauchi a kafa yace na sha wahala sannan aikin hajjin nan da aka yi duk wani abin da aka yi dawafi Safa da Marwa ina da ina ne duka a bayana ta yi yace shin da biya ta haƙin goyo da ta yi sai kalle shi yace kai ai ɗaya bisa goman haƙin goyon ta baka biya ba domin ita lokacin da ta goye ka ta goye ka ne tana jiran ka girma kai kuma yanzu ka goye ta ne kana jiran ta mutu saboda haka ba za ka taba biyan ta ba wanda ke kyauta mahaifa mahaifansa mafiya yawa yanzu jira yake Allah ya raba su lafiya in ka ji an zo an ce kai wani kuna kokari da iyayen gunnan Allah dai ya sa ku rabu lafiya ko ka yi ma mutum abin alkhairi ya ce Allah ya raba ka da iyaye lafiya abin da yake fata shine me su su mutu kai su barka ku rabu lafiya shine ma'anan ku rabu lafiya kuma su kansu iyayen in za a ba su zabi da ka mutu ka bar su da su mutu su barka za su zabi su mutu su barka su kansu iyayen za su iya salwantar da ransu dan ƴaƴansu su tashi yasa mahaifiya in ta zo haihuwa haihuwa ba salwantar da rai ba domin takan sa kanta a wani waje ne barzakhun ne mai yiwuwa tana kan gada ne mai yiwuwa ta tsallaka ta nan mai yiwuwa ta tsallaka ta can ba mamaki ta mutu ko ta rayu. Abu hudu na iya faruwa, ko ta mutu dan ya rayu, ko dan ya rayu, wato ko dan ya mutu ita ta rayu, ko su mutu tare ko su rayu tare. Amma rayuwarta ta ku shiga cikin hadari, domin in sun in ta mutu dan ya rayu, an bu fadawa hadari sama da dan. Shi ya cancanta a girma mata, fa haqquhum sabiq, haƙƙin su ya riga ya gabata, haythu rabbayaka saghiran hina la kunta la tamliku li nafsika naf'an wala darra, lokacin da suka raine ka a lokacin da baka iya mallaka ma kanka komai na amfani, baka iya tunkuɗe ma kanka cuta. Fa wajibuhum albir, wajibi ne akan ka yi musu biyayya. Allah ya ba mu ikon yi ma iyaye mu biyayya, waɗanda suka rasu a cikin su Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama koma a gare su. Waɗanda suke raye a cikin su Allah ya sa su gama da duniya lafiya, Allah ya mana albarka baki daya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.